الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 12 ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma uku ga watan daya, uku ga watan biyu, shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai misali, mace ce ce ta samu janaba, kafin ta yi wanka sai al'ada ta zo mata. Za ta yi wannan wanka na janaba ko kuma jinkirta shi za ta yi, sai lokacin da ta gama al'ada ta jimulce su ta yi musu wanka daya. Haka daga cikin magabata suka tafi a kan cewa idan wanka biyu suka haɗu na wajibi, to ɗaya yana iya maye ma ɗayan. Gane, don haka a malikiyance iya abin da yake kanta za ta yi wanka ɗaya, kenan za ta ƙudurta niyyar wankan janaba mayewa ga jinin, ga wankan jinin al'ada, ko ta gabatar da na al'adar a wajen niyya, ko kuma ta jinkirta shi duk daya. To amma a faɗa mafi rinjaye, zawar jinin al'ada baya hana wankan janaba. An gane ko wannan janaba da ta same ta dole ta yi wanka, kuma in lokacin da al'ada ta yanke sai ta yi wanka na biyu. Kuma in ma kasancewar ba ta yi ba wannan wankan janaba, to ta tabbata wanka biyu yake kanta, saboda kowanne zaune yake da gindin kansa, kowanne wajibi ne, ko ka ce kowanne farilla ne. Shi ne misali suka ce mutum ne bacci ya rinjaye shi, bai samu ba yin sallah ta azzahar sai da lokacin la'asir yayi. Idan ya falka zai yi raka'a hudu a madadin ita ce azzahar din shi da la'asir din sa, ko kuma raka'a kul hudu sau biyu take kan shi, sallah biyu take kan shi, sai yayi azzahar ya gama kuma ya tashi yayi la'asir. ba zai zo da raka'a hudu a matsayin ita ce azhar din shi ita ce la'asar din shi. To dan haka wanka biyu yake kanta, tayi wankan janaba in ta gama, kuma sannan tayi wankan wato al'ada, yankewar jinin al'ada. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Ahadithul Anbiya. Mun tsaya ƙarshen babi na 24, baban da ke bayani game da kissar Annabi Musa alaihi salam. Shine malam ya ciro mana aya wadda ke cikin suratul Nazi'at, wa hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas huwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al ayata al kubra fakadhaba wa asa thumma adbara yas'a فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى wanda bayani ya gabata wato akan wannan aya da aya ta biyu fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Nisa. Wa kallama Allahu Musa taklima, Ubangiji ta'ala ya zantar da Annabi Musa zantarwa. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta zance, zance wanda ya dace da girmansa. Daga cikin hadisan da malam ya zo mana da su a ƙarƙashin baban, farko hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba da labari, yake cewa daren da aka yi Isra'i da ni, an gane ko idan aka ce al-Isra aka tsaya, to kai ka haɗa masa halmi iraji ko ka haɗa su al-Isra'u wal mi'raji. Idan aka ce al-Isra shine tafiyar dare, domin an yi wata tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani takaitaccen lokaci na yankin dare daga masallacin Allah mai alfarma shine masallacin Makka zuwa masallacin Qudus, shine Ubangiji ta'ala ya saukar da sura ta musamman mai suna suratul Isra. Kamar yadda ya faɗa, subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. To wannan tafiya da aka yi da shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam daga masallacin harami na Makka zuwa masallacin Qudus shine ake kira al-Isra. Daga masallacin Qudus tafiyar da aka yi da shi zuwa saman bakwai shine ake kira al-Mi'raj. To shine anan Manzala sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin cewa daren da aka yi Isra'i da shi yake faɗa, ra'aitu Musa, naga Musa ɗan Imran alaihi salam, wa idha huwa rajulun darbun rajulun. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sai ga maka Annabi Musa, wato wani mutum ne darbun wanda yake mai tsawon gaske. Gane ku? Idan ka ji Larabawa sun ce rajulun darbun, ma'ana tuwalun mai tsawo kenan. Kaga nan manzala sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana sifar annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa dogo ne, sannan ya ce rajulun, kuma mai cajajjen gashi, ma'ana gashinsa na kai a caje yake. Ka annahu min rijali shanua, manzo Allah ya ce in ka ga annabi Musa ka ce yadda ka ga mazaje na kabila ta Shanua. Shanua kabila ce daga cikin kabilu na Yaman, wanda Allah ya musu tsawo sannan kasancewar kuma da ƙarfi, suna da girman jiki suna da tsawo. Ita Shanua, manzo Allah yake kamanta annabi Musa da mazaje na wannan kabila. Kaga wannan yana nuna mana sanin cewa annabuwa ne, dogo ne, ko gajere ne, ko tsakatsakiya ne, ko ramamme ne, ko mai kiba ne, ko fari ne, ko rawaye-rawaye ne. Wannan dole sai ta hanyar wahayi, Al-Qur'ani ko Sunna. Shine anan a takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana sifar annabi Musa alaihi salam. Sai ya ce wa ra'aitu Isa, naga annabi Isa dan Maryam, fa iza huwa rajulun rab'a, manzo Allah yace sai ga maka shi mutun ne tsakatsakiya, matsakaici ne, shi ba dogo ba, shi ba gajere ba, ahmar, kuma launin fatarsa manzo Allah yace jani, jar fata ne, shi ba fari bane ba, kuma ba asfar bane, rawaye rawaye, a shi launin fatarsa jani. Manzo Allah sai yake faɗa ka annama kharaja min dimas, tamka ce tamkar ya fito daga cikin bula. Idan aka ce dimas shine rami da ake yi karkashin ƙasa, an gane ko, inda hasken rana baya shiga, kamar yadda ƙasashen da suka ci gaba idan za a yi gini sai an rarike ƙasan, ƙasan shine ake yi kamar misali park, ma'ana wugun ajiyar motoci da sauransu. Kamar yanzu misali duk wanda ya tafi masallacin Makka da masallacin harami na Madina zai ga cewa ƙasan shine wurin ajiye motoci, sai kaga wani gari ne daban, to shine ake kira dimas. In aka yi gini kenan da ake rarike ƙasa sai a yi shi a wancan lokaci, in aka yi ba abu wata hasken rana da yake shiga, to amma yau sai a sanya masa wuta ce na lantarki, kuma a sanya abinda zai ringa janyo iska daga waje yana sayo ta karkashin rami. Duk ka san kasancewar idan ya kasance mutum ya jima a cikin inda ba haske, idan ya fito launin jikinsa canza yake, to shine jan fatar annabi Isa alaihi salam. Shine annabi manzo Allah yake kamanta mana yake cewa ka annama kharaja min dimas, ka ce tamkar ya fito daga cikin bula, an gane ku, shine rami na karkashin ƙasa. Sai ya ce wa ana ashbahu waladi Ibrahima bihi, ni ne mafi kama wato da annabi Ibrahim daga cikin ƴaƴansa, ma'ana duk a cikin ƴaƴansa manzon Allah ya ce ni nafi kowa kama da shi. Kenan in kana so ka gane sifofin annabi Ibrahim alaihi salam sai ka karanta abin da ya zo a cikin sira ingantacciya na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-khilqiyya da kuma khuluqiyya. Ta nan za ka gane sifar annabi Ibrahim alaihi salam, kamar yadda kuma a cikin sahabbai gaba daya ba wanda ya fi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da Ja'far ibn Abi Talib. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ashbahata khaliqi wa khuluqi, kai Ja'far kai kama da halitta ta kuma kai kama da dabi'una shine manzo Allah sai yake fada yace thumma utitu bi ina aini fi ahadihima labanun wa fil akhari kamru sai aka zo mun da wasu gidaunu guda biyu an gane ko gidauniya guda biyu manzo Allah yace aka zo mun da su dayar madaraci dayar kuma giya jibrilu alaihi salam sai yace da ni ishrab ayyahuma shi'ita sha duk wanda kake so daga ciki an gane ko an baka dama an baka izini duk wanda kake so ka zaba ka sha wanda ranka take yake so manzo Allah yake fada fa akantul labana fa sharibtu sai na dauki wannan gidauniya ta madara manzo Allah yace na kafa kai na sha faqila sai aka ce da ni akantul fitra wato tabbas ka riki asalinka yadda Allah ya halicce ka kenan wanda shi dan adam a fitra a far asali tushe ga halittar Allah ya ma dan adam duk wani abu wanda yake mummuna a dabi'ar dan adam yana kyamar shi duk wani abu wanda yake daddada kikkiawa dan adam yana san shi yana kaunar shi sai dai in ya canza sai dai in an canza masa shi yasa ai duk wanda zai zo duniya yakan zo duniya akan tauhidi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ma min mauludin illa yuladu ala alfitra babu wani da da ake haihuwa manzo Allah yace face ana haihuwar shi ne akan fitra kadai ta Allah subhanahu wataala da bauta tauhidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai mahaifansa su riki dashi su maida shi ba yahudi idan yahudawa ne in ɗan mushan ne su maida shi ɗan mushan in maguzawa ne su maida shi ba maguje shine yace fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi shine Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da yayi rawaito wannan hadisi sai ce in kuna so ku san da haka ku karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala fidratullahi allati fadaran nasa alaiha kuma haka hadisi na wannan Iyab ibn Himar Allah ya kara masa yadda yana cikin sahihu Muslim ubangiji ta'ala da kansa yake cewa khalaqtu ibadi kullahum hunafa bayina gaba ɗayan su na halicce su a matsayin masu tauhidi ma'ana hunafa suna masu karkace ma komai suna masu fuskanta ta shine sai yace fa atatuhum shayatinu fajtalatuhum shaydanu ne suka zo musu daga baya suka zamar da su gabarin tafarkina to shi yasa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dauki dauniya ta madara ya sha jibrilu alaihi salam yace masa akantul fitra tabbas ka dau tushen halittar ka ma'ana yadda Allah ya halicce ka amma innaka law akhadhtal khamra ka san da cewa inda ka dau wannan gidauniya ta giya ka sha ghawat ummatuka al'ummar ka gaba dayinta wato da ta halaka ta bace gane ko dan haka dai a takaice kamar yadda bayani ya gabata malam ya zo shigo mana da wannan hadisi saboda wannan gaba cewa ra'aytu Musa wa idha huwa rajulun darbun rajulun saboda ana cikin kissar annabi Musa ne alaihi salam wanda hadisi na karshe a baban shine hadisin Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isa birnin Madina wajadahum yasumuna yawman ya'ani yawma ashura'a ya samu mutanen Madina wato suna azumtar wani yini shine yinin ashura yinin ashura shine 10 ga watan al-muharram an gane ko 10 ga watan al-muharram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mutanen Madina suna azumtar wannan yini faqalu sai suka fada da manzon Allah ya musu tambaya menene da aka bashi labarin cewa ai Yahudu ma suna azumtar wannan yini na Ashura. Dai tambaya sai suke bashi labari suka ce haza yawmun azim, wannan yini na Ashura yini ne wanda yake mai girma. Wa huwa yawmun najjallahu fihi Musa, yini ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da annabi Musa da mabiyansa. Wa agaraka ala fir'auna, a wannan yini Allah ya durmi yadda fir'auna da mabiyansa a cikin teku. Fasama Musa shukran lillahi, annabi Musa ya azumci wannan yini don godiya ga Ubangijinsa akan ni'imar da ya jaddada masa shi da mabiyansa, ya tsiratar da su, ya hallakar da maƙiyinsu. Faƙala, sai manzon Allah yake faɗa ya ce ana aulabi Musa minhum, ni na fi dacewa da annabi Musa a kansu, ma'ana aula ai aqrab, ni na fi su kusaci da annabi Musa. Fasamahu, manzon Allah ya azumci wannan yini na Ashura, wa amara bi siyamihi, kuma ya umarci jama'a cewa su ma su azumci yinin Ashura, wanda a farkon musulunci azumin ranar Ashura farla ne. Lokacin da aka farlanta azumi na Ramadan, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wani daga cikin sahabbansa yayi shela wanda yake so yayi, wanda yake so kuma ya bari. Amma a farkon musulunci azumin Ashura farla ne, kafin a farlanta azumi na Ramadan. Da aka farlanta azumi na Ramadan sai ya zamanto sunna. To wannan yana nuna mana cewa idan Allah ya jaddada maka wata ni'ima, ko kuma ya ije maka wata ni'ima, bala'i da musiba, to ka tabbata wajibi ne a kanka ka yi godiya ga Ubangijinka. Yana daga cikin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala harshenka ya faɗa, zuciyarka ta kudirce, kuma gabanka su aikata. An gane ko? Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk abinda yake tare da ku na ni'ima, to ku san da cewa daga gun Allah subhanahu wa ta'ala ne kuka same shi. Don haka in ka samu wani abu, to ka kubuta game da karfinka da dabararka da wayanka, ko kuma Allah ya ije maka wani bala'i da musiba, to shi ma ka kubuta game da karfinka da wayanka da dabararka cewa ai dan nayi kaza ne, in ba dan nayi kaza ni ma da abu kaza ya same ni. A kamar da lamari zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne ya ije maka wannan bala'i, ya ije maka wannan musiba, haka zuciyarka za ta kudirce, kuma harshenka ya faɗa Allah ya tsiratar da ni, Allah ya mun ni'ima. Sannan kuma gabanka su aikata, ka zo da wani abu na ibada domin ƙara godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shi ne anan annabi Musa alaihi salam ya azumci wannan yini na Ashura domin godiya ga Ubangijinsa akan wannan ni'ima da ya jaddada musu. Zala sallallahu alaihi wasallama sai yace, kuma ni ne nafi cancanta da annabi Musa akan ku. Manzon Allah ya yi azumin kuma ya umarci jama'a cewa su ma su yi. Wanda wannan yana nuna mana cewa kamar yadda su waɗanda suke fakewa da wannan hadisi domin cin karansu ba babbaka, masu kafa hujja da wannan hadisi akan wata bid'a da suka kirkire ta, shine taron maulidi dari ɗaya tak a shekara, da sunan cewa duk wanda bai yi shi ba ba masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane. Suna cewa to ai gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana aulabi Musa minhum, annabi Musa yayi dan godiya ga Allah, to kuma shi ma manzon Allah yayi. kuma an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da azumi na ranar litinin da yake manzo Allah sai ya ce zaka yawmun wulidtu fi litinin manzo Allah ya ce yini ne wanda aka haife a wata riwaya manzo Allah ya bayyana sababin azumin litinin da yake yi domin yini ne wanda ake daukaka ayyukan bayi zuwa ga Ubangiji litinin da Alhamis ba mamaki abu daya ya zamanto yana da sababba da dama to dan haka anan kenan in har sanna hakika ne to abin da yayi shi ya kamata kai ma ka wadatu da shi tunda dai azumin yayi to kai ma ka ringa azumin litinin da Alhamis ke shi yasa ai ahlus sunna suka ce mu kullun cikin maulidi muke saboda duk litinin sai mun yi azumi kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kenan ba wani abu ba sabu zaka zo da shi domin manzo ne wanda Allah ya zaba ta kana sai turo maka ya wajabta maka cewa ka bi shi sau da kafa abin da yi shine mai kyau abin da yi bari kuma babu wani dalili da ya hana shi shine mara kyau an gane ko ka zamanto kenan tsantsar biyayya sau da kafa kamar yadda Allah ya wajauta mana haka qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu haka kuma Abdullahi dan Mas'ud yake fada yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ku bi abinda aka ce ku yi kar ku kagi abinda ba a ce ba ku yi faqad kufitum tuntuna an isar muku duk wani abu da zai kusantar da ku da ubangijinku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba ya bayyana muku to dan haka dai anan shi wanda ya fake maka da wannan hadisi sai ka ce masa to ai annabi Musa azumi yayi kuma manzo Allah ya ce ni na fi ku kusaci da annabi Musa kuma shi ma ya azumin kenan in har mu masoya ne na hakika kenan mu wadatu da abin da yake azumin da yake nan shine ya kamata mu mame ba wani abu ba wanda yake can da ba za mu tashi babi na gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala wa wa'adna musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbihi 40 layla وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني إلى قوله وأنا أول المؤمنين يقال دكه أي زلزله فدكتا فدككنا أي جعل الجبال كالواحدة كما قال الله عز وجل أن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يقل كن رتقا أي ملتصقتين وقوله أشرب أي ثوب مشرب أي مسبوق قال ابن عباس رضي الله عنهما انبجست أي انفجرت وقوله وإذ نتقن لجبل أي رفعنا قال حدثنا محمد بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا سفيان وابن أيينة الهلالي المكي عن عمرو بن يحيى هو المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة الدور قال حدثني عبد الله بن محمد الجؤفي قال حدثنا عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني الهميري قال أخبرنا معمر هو بن راشد الأزدي عن حمام هو بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul a'raf wa wa'adna musa 30 layla ubangiji ta'ala ke fada mu ne muka yi ma annabi musa alkawali na dare 30 an gane ku dare 30 ubangiji ta'ala ya masa alkawali na cewa idan sun cika to ana jiran shi ya zo nan miƙati domin karbar wata babbar kyauta da za a yi masa shine littafin at-taura wannan dare 30 da suka cika ubangiji ta'ala sai ya dada masa goma shine yace wa atmamna ha bi ashri muka cike ta da kwanuka goma fatamma miqatu rabbihi 40 layla wato miqatun ubangijin sa alkawarin da ya masa sai ya zamanto dare 40 kamar yadda a can cikin suratul baqara mi ya fada wa idh wa'adna musa 40 laylatan ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ to farko 30 ne sai aka ƙara 10 sai ya zamanto 40 to lokacin da wannan darare 40 suka cika annabi Musa alaihi salam zai tafi miqat domin shi in aka ce al-miqat alarauci shine wato al-hadd an gane ko iyaka yakan iya zamanto iyaka ta zamani ko iyaka ta wuri kamar yadda can cikin suratul waqi'a mi Allah yake fada lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum dan haka kenan ake fada ga gunda aka kibance shi saboda ibada miqat ko kuma zamani da aka kayyade shi domin wata ibada ake kiran shi miqat kamar yadda ake cewa mawaqitus salati babu mawaqitus salati lokacin sallah kenan zamanin ta wanda yake kayyadadde a shar'anci kamar yadda in ka dauka ibada ta haji tana da al-mawaqit zamaniya akwai al-mawaqit makaniya al-mawaqitul makaniya Zulhulaifa Juhufa Yalamlam Qarnul Manazil Zatuhir idan ka dauki al-mawaqitul zamaniya lil hajji hiya al-ashhurul ma'lumat Shawwal wa Zulqa'da wa Zulhijja to dan haka nan miqat da Allah ya ma annabi Musa alkawalin cewa yazo shine dutsen durin Saina inda aka yi magana da shi ubangiji ta'ala ya masa alkawalin cewa in waɗannan darare 40 sun cika to yazo to lokacin da annabi Musa alaihi salam zai tafi sai ya fada ga dan uwansa Harun shine kamar yadda Allah yake fada wa qala Musa li akhihi Harun khalufuni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin ya fada ga dan uwansa Harun yace masa ka zame min khalifa a cikin jama'ata idan aka ce khalifa shine wato kamar yadda ake fada mai rukun ƙwarya kenan wanda kenan jagoranci zai dawo hannunsa shine zai ringa zartar da abubuwan da ya dace a zartar abinda bai dace ba kuma ya hana to shine anan annabi Musa alaihi salam ya nemi cewa dan uwansa Harun ya zame masa khalifa a cikin jama'arsa, wanda wannan yana nuna mana babba wanda ke da jama'a a bayansa. Idan har zai yi wata tafiya, to yayi kokari ya sanya khalifa wanda zai kula da jama'ar sa ya ringa saita su, dan kada ya tafi ya bar su kara zube, ya bar baya da kura, ko kuma kamar yadda a Hausa ake faɗa, ya bar baya bazali, ma'ana kafin ya dawo komai zai iya zaizayewa ya tarwatse. Amma matukar akwai wani wanda ya tsaya matsayin ka zai kula da jagorancin jama'a, to insha Allah ta'ala lamari zai tafi kamar yadda ake bukata har akai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kaddara dawowarka. Shi yasa wannan sunna ce ta annabawan Allah da manzannin Allah, in za su tafi, in za su yi wata tafiya, ba sa tafiya su kyale jama'ar su kara zube, sai sun sanya wanda zai kula da jama'a har akai lokacin da za su dawo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba bulaguro ba, ya bar birnin Madina, sai ya sa wani shine khalifar sa, ma'ana ya kula da jama'a. In ya fita fagen daga yakan wakilta wani ya kula da jama'a kafin ya dawo. Kamar yadda lokacin da zai fita yakin Tabuka, sai ya sanya Aliyu Allah ya kara masa yadda cewa shine khalifa wanda zai kula da jama'a. Aliyu Allah ya kara masa yadda ya samu damuwa, yake cewa ya Rasulullahi, yanzu za a bar ni a cikin mata da kankanan yara da dattawa da marasa lafiya, kowa ya fita fagen fama? Manzo Allah sai yake lallashin Aliyu, yake cewa yanzu ba za ka yarda ka amince ka zame min matsayin Haruna ga Annabi Musa, da ya bar shi a matsayin cewa khalifarsa ya kula da jama'arsa har Allah ya yi dawowarsa? Sannan Aliyu ya kwantar da hankalinsa, to shine ya ce masa ka zame min khalifa a cikin jama'ata, wa asli, kuma ka yi ƙoƙarin inganta duk wani lamari kamar yadda ya dace. Kenan ya miƙa masa wuƙa, ya miƙa masa nama, ya tsaya matsayin shi kenan. Duk wani abu wanda zai gyara jama'a, to na baka damar cewa kai, duk wani abu da kaga san zai gurbata yanayin jama'a, to kai kokari ka magance shi. Shine ma'anar wa asli, yace ka inganta komai abin da yake buƙatar a inganta shi. Wala tattabi sabilal musidina, kar ka sake ka bi hanyar wato mabarnata. Gani kaga wannan jan kunne ne, umarni da hani ya masa farko, ya ce masa wa asli, kenan duk wani abu wanda maslaha ne ga jama'a, abin da ya shafi bangaren addini da rayuwarsu, to kai kokari ka aikata. Hanyar mabannata kar ka sake ka bi ta, wai ba ma ka yi aiki kar ka sake ka bi duk abin da mabarnata suke yi. Kenan dukkan wani nau'i wanda yake na fasadi, haramun ne mumini ya kusanci hanyar waɗanda suke mabarnata a bankasa. Shine sai ya ce walamma jaa Musa limi qatina, lokacin da Musa alaihi salam ya zo ga gun alƙawalinmu, wa kallamahu rabbuhu, ubangijinsa ya yi masa zance, ala sai Annabi Musa ya faɗa dan bige da tsananin so da ƙauna, yace rabbi ya ubangijina, roƙonka nake, arni anzur ilaika, ya ubangiji ba ni damar da zan ganka. Ala ubangiji ta'ala ya faɗa yana bai bashi amsa, yace lan tarani, Musa ba za ka ganni ba. An gane ko? Domin a wannan rayuwa ta duniya ban halicci wata idaniya gare ka wadda take da ikon ganina. Dan ya san haka, Ubangiji ta'ala sai ya ce masa walaki nunzur ilal jabali, sani dai kalli dutsen da yake gefinka, haske na zai bayyana gare shi. Fa inistaqarra makanahu, in har wannan dutse ya tabbata a gunsa, ya jimre bayan haske na ya bayyana gare shi fa saufa tarani, to ka san da cewa da sannu zaka iya gani na. In har wannan dutse wanda yake kusa da kai hasken zati na in ya bayyana gare shi, in dutsin ya jimri ya tabbata abun sa, to ka san da cewa kai ma kana da ikon da zaka iya gani na a nan duniya. Falamma tajalla rabbuhu liljabali, lokacin da hasken zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana ga wannan dutse. Malaman tafsiri suke cewa abinda ya bayyana duka bai wuce ba gwargwadon kofar allura. Ja'alahu dakkan, hasken zatin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya maida wannan dutse rugulgujejje, ya rugulguje ya nike ya zama gari. Wa kharra Musa sa'ika, ganin haka kai tsaye annabi Musa sai ya fadi yana sumame. Falamma afaka, lokacin da ya falfado ya dawo cikin hayyacinsa, kala sai annabi Musa ya fada yace subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na, tubutu ilaika, na tuba zuwa gare ka game da wannan abinda na tambaya. Wa ana awwalul mu'minina, lalle ni ne farkon masu imani akan cewa wata idaniya a wannan rayuwa ta duniya bata isa ba ta ganka. Wa ana awwalul mu'minina, ni ne farkon masu imani cewa babu wata idaniya a nan duniya da ta isa ta ganka. To wannan yana nuna mana cewa lalle ganin Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda zai kasance ga mu'mine, amma sai a makoma lahira. Lan anan bata kuri abu kwata-kwata, kamar yadda wasu suka kafa hujja da wannan lan cewa ai ba a duniya ba ko a lahira ba wanda ya isa ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Menene hujjar su suka ce Ubangiji ta'ala ya faɗa lan tarani, suka ce lan kwa ita kwa in ta zo ta kure abu kwata-kwata har abada. Daga cikin malaman loga suka ce lan ba a kowane lokaci ba ne take kure abu kwata-kwata sai da karina, in babu karina to ba ta kure abu kwata-kwata. Suka ce ku dau fadar Allah subhanahu wa ta'ala can cikin suratul baqara, Ubangiji ta'ala yake fada game da yahudu, shi ne yake fada yake cewa yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana, ko kuma ba ita ba, walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Gane ko, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bi muzahzihi minal adhabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Ko kuma kafin haka Ubangiji ta'ala da yake faɗa wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun wa idza aqadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum ad-dur khudhu ma ataynakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihim al ijla bi kufrihim qul bi isma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وبنجي تعالى يتي قل إن كانت لكم الدار الآخرة تي دسو إن هرجد اللاهرة الجنة تاكوشي خالصة كيبانشي ku yahudu min dunin nasi banda sauran mutane, to fatamanna wal mauta ku yi gurin mutuwa in kuntum sadiqina, in har da gaske ne cewa aljanna ta kuci. wato jiran mi ake in har kamar yadda kuke rayawa cewa aljanna ta ku ce ku kadai yahudu banda sauran mutane to ku yi gurin mutuwa mu gani ubangiji ta'ala ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi har abada ba yadda za a yi yahudu su yi gurin mutuwa saboda abinda hannayensu ta gabatar na miyagun ayyuka to amma sai gashi a can cikin suratul zukur ubangiji ta'ala yana faɗa wana dauya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun ƴan wuta za su faɗa yana daga cikin jimillar ƴan wuta yahudu za su faɗa ga mala'ikan da Allah ya wakilta shi gaba da tsaron wuta shine malik suke faɗa cewa roƙa mana ubangijin mu liyaqdi alaina rabbuk domin ubangijin kai kashe mu muhuta da wannan azaba qala innakum makithun kaga anan sun yi gurin mutuwa inda lan tana kore abu kwata kwata ba yadda za a yi su yi gurin mutuwa anan tunda can cai walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim sai gaya kuma anan sun yi gurin mutuwa kuma ga dan uwan annabi yusuf lokacin da aka kama dan uwan annabi Yusuf a matsayin cewa yayi sata me ya fada cewa falan abrahal arda hatta ya azana li abi aw ya hukuma Allah li wa huwa khairul hakimin cewa falan abrahal arda wannan kasa ta Masar yace bazan gushe mata ba hatta ya azana li abi sai mahaifina ya bani izinin cewa in koma gida sannan zan koma aw ya hukuma Allah li wa huwa khairul hakimin shi yasa ibnu malik Allah ya ji kansa a cikin littafin sa na nahawu shine al-kafiyatu shafiya ita ce asali sama da baiti 2000 yayi ta daga cikin ta ne ya tankade ya rauraye yayi alfiya wanda ake kiranta alfiyatu ibnu malik alfiyatun nahawu wanda ta kunshi baiti 2000 shine yake fada yake cewa yake cewa wa man yara nafiya bilan muabbada fa qawla hurdun wa siwahu fa abuda yace wa man ra'a nafiya bilan muabbada duk wanda yake ganin lantana kore abu har abada yace fa qawla hurdun yace wazar da fadan shi wa siwahu fa abuda wata daga cikin maganar wanda yace ba ta korewa har abada sai da karina yace wannan ka karfafe ta shine maganar to dan haka wannan ba ta kore cewa kwata kwata ba za a ga Allah subhanahu wataala anan duniya ne babu wata idaniya da take da ikon ganin zatin Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi hadisin ya na cikin sahihu muslim yake cewa wa alamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu kusan da cewa ba za ku ga ubangijin ku sai idan kun mutu kuma an masa tambaya daren da aka tafi saman bakwai da kai shin kaga ubangijin ka mai girma da daukaka manzon Allah yace nurun anna arahu haske ya sha makanci ni yaya zan ganshi kuma ka koma wani mawaki daga cikin mawaka na jahiliya shine Umayyah ibn Salt a cikin waƙarsa mai suna na Ama'ullahi yake cewa lakal hamdu wan na'amu wal mulku rabbana fala shay'a a'la minka majidan wa amjadu malikun ala arshis sama'i muhaiminu li izzatihi ta'anulu wujuhu wa tasjudu alayhi hijabun nur wan alayhi hijabun nuri wan nuru hawlahu wa anharu nurin hawlahu tatawaqqadu fala basarun yasmu ilayhi bi darfihi wa duna hijabin nuri khalqun muayyadu ash-shahid chai fala basarun babu wata idaniya yasmu ilayhi bi darfihi wanda za ta iya daukaka ta ga zatin Allah yace wa duna hijabin nuri kafin akai wannan shamaki na haske akwai wata halitta mai karfin gaske sune mala'iku na Allah subhanahu wataala to ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a cikin hadisi sahihi cewa bai ga ubangijinsa ba kuma haka Aisha Allah ya kara mata yadda tace duk wanda yace muku daren da aka tafi saman bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa tace tabbas ya yanki ƙarya ya dangana ga ubangiji domin Allah ya faɗa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Abdullah dan Abbas ya ce lalle manzon Allah ya ga ubangijinsa amma da idan zuci sai ya kafa hujja da ma kazabal fuadu mara'a, amma wannan idaniya babu wani halitta da yake da ikon ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya. Shi yasa wani malami yake cewa wa man qala fi dunya yarahu bi ainihi fa zalika zindiqun tagawa tamarrada. Duk wanda a nan duniya yace da idanun shi yana ganin Allah, yace to wannan zindiki ne, arni ne, ya ketare iyaka, yayi tsaurin kai ga ubangijinsa. Har ma akwai masu da'awar cewa za su baka wuridi wanda zaka ga Allah, kaga zatin Allah, wallahi yazi billahi. To shine a nan ubangiji ta'ala yace ma annabi Musa ba zaka ganni, amma in kana so ka san da haka, kalli dutsen dake gefinka, hasken zati na zai bayyana. In ya bayyana ga wannan dutse, in har dutsen ya jimri ya tabbata abunsa, to ka san da cewa zaka iya gani na. Da za hasken zatin Allah ya bayyana ga wannan dutse, take yanke dutsen ya rugulguje ya nike ya zama gari, annabi Musa ya fadi yana sume. Lokacin da ya falfado ya dawo cikin hayyacinsa yace subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na tubu ilaika, na tuba zuwa gare ka game da wannan roko da nayi. Wa ana awwalul mu'minina, ni ne farkon masu imani cewa a nan duniya babu wani wanda ya isa ya ganka. To dan haka ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala mu'minai za su gan shi a lahira, kuma gani ne za su yi ba na kiwayewa ba, wanda za ka ga abu kwamkinsa kowa kuma daga inda yake zai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara laylatal badr au kama qala, kusan da cewa za ku ga ubangijinku a ranar kiyama kamar yadda kuke ganin wata, daren cikarsa shine daren 14-15, domin wata ba a ce masa badar sai in ya cika, cikar shi ko 13-14-15. Na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kamanta almar'i bil mar'i, an gane ko, wannan tashbihur ru'ya ce bil ru'ya wa laysa tashbihal mar'i bil mar'i, an gane ko, tashbihur ru'ya bil ru'ya, yadda muke ganin wata haka za mu ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala, ba kamanta abun gani ba watan bane ake kamantawa da zatin Allah. A'a, yanzu misali ganin wata, akwai wani wanda zai ce wani ka kare mun gusa, kowa daga inda yake zai ga wata, da wanda yake zaune, da wanda yake kwance, da wanda yake tsaye, in dai wata da ran cikar shi ne kowa zai gan shi. Ai shi yasa Hausawa suke cewa ai ba a nuna ma na riran, wato farin wata, in a kwance kake kai riran daga inda kake zaka ga wata. Kenan tashbihur ru'ya ne bil ru'ya walaysa tashbihul mar'i bil mar'i walaysa tashbihal mar'i bil mar'i. To shine malam sai yake fada yo qalu dakkahu, akan fada a ce dakkahu, ai zalzalahu shine ya wato raurauta shi, ka girgiza abu yayi ɗaya ɗaya, shine sai yace fa dukkata. Idan aka ce fa dukkata shine an ruguza abubuwa biyu an nike su, kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada wa humilatil jibalu wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida. Sai ya ce fadukikna ai ja'ala aljibala kalwahida, ma'ana an nike duwatsu gaba ɗaya, an maida su sun zama tamkar ɗaya kenan, gaba ɗaya an nike su sun zama gari. Kama qala Allahu azza wa jalla anna as-samawati wal arda kanata ratqan awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fatqanahuma. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka kafirce mana, shin wai ba su gaba cewa ita sama da ƙasa sammai da ƙasai kana taratkan da wato a haɗe suke? Ubangiji ta'ala ya ce fafatakanahuma, sai muka rabe tsakaninsu, muka ɓarka su muka rabe tsakaninsu, da sama da ƙasa a haɗe suke a dunƙule. An gane ko a kule da juna suke, Ubangiji ta'ala ya raba tsakaninsu. Kaga walam yaqul kunna ratqan chai kana taratqan, kenan kamar yadda can yace wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata, bai ce ba fadukkikna. To shine anan yace walam yaqul kunna ratqan chai kana taratqan, ai multasiqataini, ma'ana suna damfare da juna. Sannan malam yazo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala shine wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Ubangiji ta'ala yace arna wato zukatan wato da san bautar maraki, shine yace ai saubun mashrab, in kai sun ce saubun mashrab ma'ana wanda arna ta ai masu bugun, wanda kenan arna ta musharrab ko kuma mashrab ma'ana wanda aka rina. Qala ibn Abbas, Abdullah dan Abbas ya fada game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul A'raf, fambajasat ay infajarat. An gane ko kamar yadda yazo kenan a cikin suratul Baqara, wa izistasqa Musa liqaumihi fa qulna drib bi asaka alhajar fambajarat minhu thnata asharata ayna, kenan lafazin fambajasat ay infajarat shi ma dai kissar annabi Musa ce, da fadarsa kuma wa izna taqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Shine yace wa izna taqana al-jabala, na taqana al-jabala ay rafa'ana, muka daukaka dutse, kamar yadda can ya fada wa iza akhazna mithaqakum wa rafa'ana fawqakum al-tur. Sannan malam sai ya zo da hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda na fada, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada, annasu yus'aquna yawmal qiyama, jama'a wato gaba daya za a kashe su a ranar kiyama, ma'ana gaba dayan su za su mutu. Lafazin as-sa'iq na daukan ma'anar suma, sannan kuma yana daukan ma'anar mutuwa. An gane ku? A inda yake daukan ma'anar mutuwa, fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa nufika fis-suri fasa'ika man fis-samawati wal-ardi illa man sha'a Allah, za a yi busa a cikin kaho a yinin al-kiyama, dukkan halittun da suke cikin sammai da ƙasai za su mutu sai dai wanda Allah ya so, wanda ya tobi. Kaga lafazin fasa'ika anan aifa mata, dukkan halittun da suke cikin sammai da ƙasai wato za su mutu. Amma a can da yace wa kharra Musa sa'ika, sa'ikan kaga anan ba mayyitan bane ba, imma an ce mayyitan anan alu ne, amma ba mutuwa ba ta gaba ɗaya, kamar yadda bacci ake kiran shi al-maut, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahatum bin-nahari, kamar yadda ya faɗa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. To anan ita ma su ma in an kiraye ta mutuwa, to amma kasancewar aro ne akai, kenan shine dai ake cewa su ma fa karra Musa sa'ika, ya fadi yana sume. To shine anan yake cewa mutane za a karbi rayuwarsu a ranar kiyama, lokacin da aka yi wannan busa, sannan kuma in aka yi busa ta tashi, manzon Allah ya ce fa akunu awwala man yufi, ni ne farkon wanda zai wato falfado ya dawo cikin hayyacinsa, farkon wanda zai tashi idan aka yi busa ta tashin kiyama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa shine fiyayyen halitta gaba daya a gun Allah subhanahu wa ta'ala. kamar yadda ya faɗa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa awwalu man yanshaqu anhu alqabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa. To daman busa biyu ce za a yi, busa ta farko in aka yi sauran halittun da suka rage suna rayi gaba ɗaya za su mutu, idan aka yi busa ta biyu ita kuma ta tashi ce dukkan halittun da Allah ya halitta wanda suka mutu tun farkon duniya zuwa ƙarshenta da wanda suka rududdige suka zama ƙasa gaba ɗaya a cikin abin da ya fi ƙibtawar ido gaggawa za su zabura kowanne ya tashi ya miƙe. Kamar yadda yake fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira, kamar yadda can da yake wa summa nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzur, idan aka yi wata busa ta daban Ubangiji Ta'ala yace sai ga maka bayi gaba ɗaya sun tashi sun yi tsaye-tsaye kowa ya kura dibi yana jiran ina za a yi da shi. To shine anan sai yace fa idha anabi Musa, sai ga maka ni da annabi Musa akizun bi ka'imatin min qawa'imil arsh, tuntuni almaza Allah yace sai ga maka annabi Musa ya kama wata kafa daga cikin kafafuwan gadan mulki na Ubangiji, ya kama kafar al'arshi yana rike da ita. Maza Allah yace fala adari ban yi sani ba, a faka kauli wai shin annabi Musa ya riga yi ni falkawa, am yuziya bi saqati duri, ko kuma an sakauta masa ne da wato shine saqa wadda ta samu jama'ar sa a can dutse duri Saina na waɗannan mutane da annabi Musa ya zaba aka tafi da su, wanda da suka ji zancen Allah subhanahu wataala suka ce ba za su yi imani ba sai sun ga Allah. Ubangiji Ta'ala ya kama su da wata tsawa, an gane ko, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akazatkum sa'iqatu wa antum tanzurun, shine yace ko sakauta mishi ne aka yi, anan ya zamanto annabi Musa ya zama shi ma ya tashi wannan kai tsaye, ma'ana shi anan manzo Allah yana falkawa kawai sai ya ga annabi Musa tuntun yana rike da bakin jama'a al'arshi. To shine manzo Allah yace ban yi sani ba shin ya riga yi ni falkawar ko kuma ni na riga yi shi. To amma dai kamar yadda ya tabbata a hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda kabarinsa zai tsage ya dago kai idan an yi busa ta tashin alkiyama, kamar yadda yake wa ana awwalu man yashaqqu anhu alqabr. Sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula banu Isra'ila, in ba dan banu Isra'ila ba jikokin ya wannan ƴaƴan Yaqub da jikokinsa, lam yakhnazil lahmu, manzon Allah yace nama wato da bai wari ba, da sai ka ajje nama in shekara 100 zai nama ba zai yi wari ba, ba zai baci ba in ba dan su banu Isra'ila ba, domin Ubangiji Ta'ala ya ringa saukar musu tsarkin tama da tacecciyar zuma tsuntsun da ake kiran shi salwa, Ubangiji Ta'ala ya ringa saukar musu naman tsuntsu da kuma wato tacecciyar zuma su ci nama su sha tacecciyar zuma, amma aka ce kar su ajje, an gane ko, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min qayyibati ma razaqnakum, a can cikin suratul wannan suratul Daha Ubangiji Ta'ala yace wala tadgau fihi fayhilla alaikum ghadabi. To anan kamar yadda malaman tafsir irin su al-Imam al-Qurtubi da sauransu suka ce ajjewa suka yi, da suka ajje sai Allah ya damke su da wannan ukuba namun sai ya tsare, wannan ku suna cikin dimuwa ne Ubangiji Ta'ala ya ringa jaddada musu wannan ni'ima. To shine anan ajjewar da suka yi shi yasa nama yake tsami, in dai an ajje shi to sai yayi tsami. Shine anan yace in ba dan banu Isra'ila ba lam yakhnazil lahmu, nama ba zai yi tsami ba, shine ba zai jirkita ba yayi wari, idan aka ce al-khanaz shine abu ya jirkita yayi wari, sai ya ce walaula Hawwa, in ba dan Hawwa matar annabi Adam, lam takun unsa zauja haddahar, matukar zamani manzon Allah ya ce mace ba za ta ha'inci mijinta ba. Amma ha'inci anan kar tunanin ka yi tafi zuwa ga aikin alfasha. Alai suka ce hasha wa kalla, ba yadda za a yi matar annabin Allah a same ta da irin wannan aiki. Abinda ake nihi da ha'intar ratama annabi Adam anan, Iblis da ya zo ya kawata mata cin wannan itaciya da Allah ya hane su su ci, sai ta ringa ziga, ta ringa kawata ma mijinta annabi Adam, ta ringa ingiza shi har suka je suka ci, shine ha'inci. Don haka kuma asali ƴaƴanta, ƴaƴa mata, ƴaƴan Adam suka gaji wannan ha'inci daga uwarsu ta farko, ita ce wannan Hawwa. Kowace mace kuma gwalgwadon ha'incinta, an gane ko? Shi yasa a nan malamai suka ce in mace ta yi irin abubuwan da ba su dace ba na wannan, in dai ba da nihi ba ne, to kar a cika zargi da wannan, a kau da kai a dan manta a kodi gaba. Kuma aka ce su ma matan kuma kar su maida gaba su ce ai to ai daman ɗabi'ar mu ce da al'adarmu. To wannan shine yana nuna mana kenan irin yadda ta ringa ziga annabi Adam, ta ringa nuna masa a sababin kawatawa da Iblis ya mata na cin wannan itaciya, ita kin sai ta ringa kawata ma annabi Adam, ta ringa nuna masa, tunda ya ce hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, ta ringa kara ma annabi Adam kuzari akan cewa su ci. Fa akala minha fa badat lahumu sawatuhuma wa qatika yakhsifani alayhima min waraqil janna wa asa adam rabbahu fa gawa majtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.